العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم دوكين سركيا داود مدرسن ونلتاكن خلق المؤمن لا متاشني إن شاء الله a tsakiyar shafi na 16 daidai inda yake cewa husnul akhlaqi sababun fi taharatil qulub, kyawun halaye sababi ne na tsarkin zukata, wanda mun sani cewa zukata su ne babban abin da aka fi damuwa da gyaruwarsa a mutum, domin idan zukata sun gyaru to komai ya gyaru na mutane. Wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al-jasad kullu, shi yasa su magabata na kwarai da waɗanda suka bi ta farkin su daga yan baya suka fi kulawa da tazkiyatun nafs, tsarkake rai, wato zuciyar kenan da abubuwan da suka ta'allaka da ita. Kama anna husnal akhlaqi sababun fi linil qulub, kamar yadda kyawun hali ko kyawun halaye sababi ne dangane da taushin zukata. Taushin zukata shine abinda ke jawo tausayi, ya jawo tawadi'u, wato karbar, saurin karbar nasiha da shawara mai kyau da abin da ya kama da wani, wa taharatin nufus da tsarkin rayuka, wa sharhi sudur da kuma wato adadar zukata. Akan ce zuciya mai kunci ba ta jurar abubuwa, babu haƙuri cikinta, babu jure barin abin da rai yake so, amma wanda Allah ta'ala ya buɗa masa zuciyarsa ya faɗaɗa ta, to wannan zai iya jure a ɗaukar abubuwa masu nauyi, masu wahala, zai iya haƙuri da su, zai iya karɓar dukkan abin da ya zo masa daga Allah na ƙaddara ne ko na shari'a. Wanda Allah ta'ala ya so shiryar da shi, to sai ya buɗa masa zuciyarsa. An Abi Darda radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, an karɓi hadisi daga Abu Darda Allah ya dada shi, cewa manzon Allah ya tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce, atuhibbu an yalina kalbuka, ko kana so zuciyarka ta tausasa, zuciyarka ta tausasa, ka zama mai tausayi, mai jin ƙai, wanda bayi da kaushi a ɗabi'a, wato birka hajataka, kuma ka riski buƙatarka, irhamil yatima, in kana son haka to ka jinƙai maraya, ka tausaya wa maraya, wamsaha ra'sahu, ka shafa kansa, wato alama ce ta zahiri wadda za ta haifar da wato, ko kuma ka ce wani abu ne na baɗi ne ke bayyana a zahiri, in akwai tausayin a zuciya shi ke sawa a shafa kayan nasa. Wadi imhu min ta'amika, kuma ka ciyar da shi daga abincinka, wani ya nuna ko da abincin naka ba mai yawa ba ne, ka tsakuri wani abu ka bashi, balle ma a ce in yana da yawa, inda a ce Allah zai taimake mu, mu zama masu wannan ƙoƙarin taimakawa marayun da abinda za mu iya, ko mai yawa ko ɗan kaɗan, to wannan zai zama albarka da dausayi a zukatan namu. Allah ka ba mu ikon yi. Wato dare ku, wato dare ka hajataka, kuma in kai haka to ka riske bukatar taka. Tabarani ya fitar da shi yace ka duba as-sunnah al-hadith sahiha na Albani. Wazn al-akhlaqi amilun ra'isiyyun fi islam ghairi al-muslimin. Kyawun halaye amil wato sababi ne, amil wato sababi ne ra'isi na gaba gaba fi islam ghairi al-muslimin, wato cikin musuluntar waɗanda ba musulmai ba. Amil ɗin nan ya kamata a fassara shi ne da sababi, kamar da ake cewa awamil wato sababai. Wato kyawun halaye yana zama sababi na gaba gaba cikin musuluntar waɗanda ba musulmai ba. Kenan ana da'awa cikakkiya kyakkyawa kuma da kyawun halaye. Wato a kyautata halaye a yi mu'amala ta gari irin ta musulunci mai yawa, amma a yi kalmomi ɗan kaɗan ya fi amfani kuma ya fi tasiri a kan a yi ta kuwa ana ta kururuwa, ana ta magana, ana ta bayani, ana ta wazuzzuka, ana ta nasihu, amma kuma babu abin a aikace. A cikin littafin Zuhud, kitabu Zuhud na Ibn al-Mubarak rahimahullah, na ga wata kisa mai ban sha'awa. Yake cewa an ruwaito cewa a zamanin wani annabi cikin annabawa bai ayyana ko wane ne ba, an yi wani malami wanda yake cewa wato malami wanda yake yawan wa'azi, yana yawan hudubobi da nasihohi a ko'ina, ya yi shuhura amma baya aiki da abinda yake karantarwa. Allah ta'ala sai wahayi ga annabin lokacin cewa ya masa gargadi cewa ka cika duniya da surutai da maganganu amma babu aiki, in baka kiyaye wannan ba zan saukar da fushina a kanka, ko abinda ya kama da wani. Kaga wannan gargadi ne, ai maganganu da yawa ba aikin, bai da tasiri. Kamar da muke a wannan lokaci na galibi maganganun sun rinjaye ayyukan namu, wa'azi kowa zai yi, nasiha kowa zai yi, amma aikin shi ke da wahala. Kusan dukkanmu mun rikida zuwa ga masu wa'azi ko ina, ko ba mu wa'azin ba to dai muna yaɗa shi kuma muna jin sa ko da yaushe, amma wani ɗin bai tasirantar da mu'amala ta gari ba a tsakaninmu ma, hatta a danginmu ma, zumuncinmu da sauransu, da maƙota da sauran 'yan uwa da abokan arziki. Ballanta na ma a ce wannan ɗin ya yaɗu zuwa ga waɗanda ba musulmai ba, hasali ma halaye na akasi ake samu. To amma magabata ba haka suka yi ba. Wa yana cewa nashri dinil islam fi arja'il ma'mura, kyan halaye sababi ne na gaba gaba wajen yaɗa addinin musulunci a nahiyoyi na ainihin duniya. Al-ma'mura wa rayuwar duniya, wato inda ya adam suke a rayuwa a cikinta shi ne ake cewa ma'mura ɗin. Wato ana nufin dai kyawun hali sababi ne na yaɗuwar addinin musulunci a sassa daban-daban na duniya. Bayna al-muslimin al-awa'ila inda mastaqamu ala makarim al-akhlaq, lalle musulman farko ba malaman su kadai ba, gama garin su ma a lokacin farko malaman ma ba su da yawa sosai, anin kamar wato ba yawan ilimin da yawan karatun bane ya gyara su, sai dai kyawun zukatansu, imani mai inganci da halaye nagari da aiki da abinda suka karanta waɗanda suka yi karatun ko kuma waɗanda aka karantar da su. Wuyatta a ce musu abu kaza yana da kyau ko abu kaza ba kyau, ko mutum bai riƙe nasoshin ba ma, amma dai ya ji daga wa'anda ya amince da su sun gaya masa shikenan sai ya aiki to lokacin da suka tsayu akan kyawawan halaye raqallahum qulubul kafirin sai zakatan kafirai suka tausasa gare su suka ji suna kaunar su kuma suka amince da su kuma suka amince da abinda suka zo da shi fadani bidini saboda haka suka riko da addini addinin su na musulunci wato suka riko da addinin musulunci wa sallamu lahum biladahum suka yi miƙa musu garuruwan su kuma da musun musulunta to kaga musuluncin ya zama shine zai jagoranci a cikin su wala zilna nara mi'atil malayin da mu gushe ba ba ma gushewa muna ganin daruruwan miliyoyi minal muslimin daga musulmai fil hind a kasar India wa Sin da China wa Indonesia wa Malaysia wa Pakistan wa Tajikistan wa Afghanistan wa Tarikistan wa Dagestan wa Bangladesh allazina aslama abahum al-awa'il wa salafuhum al-ghabir li ta'assurihim bil akhlaq al-aliyati li tujar al-muslimin ibn bishr ba wato muna ji kuma muna gani daruruwan miliyoyi na musulmai a wannan kasashe na gabashin duniya waɗanda musulunci ya shiga cikin su dauri da ainihin can dauri sosai albarkacin wato masu kira na addinin musulunci da ma fatake wasu ma ba malamai bane amma dai fatake ne kasuwanci ne ya sa suka shiga waɗannan ƙasashe to irin yadda suke riko da addini da mu'amala ta gaskiya da nuna jin kai adalci da amana a cikin mu'amalar sai burge waɗannan al'ummomi da kalmomi kaɗan na kira sai suka ga lalle wannan addinin ya fi abin da suke ciki kuma lalle haske ne wanda ya fito da su ko zai fito da su daga duhun da suke ciki to waɗannan ya ce waɗanda muna ganin su waɗanda iyayensu na farko suka musulunta hakanan magabatansu na can-can farko da suka shuɗi su ne salafuhum al-ghabir al-ghabir yana daga cikin abin da ake cewa ainihin al-kalimatul adad wani lokaci ghabir yana nufin wato waɗanda suka shuɗi abin da ya shuɗi yawa wani lokaci kuma sai ta zo da ma'anar waɗanda suka saura akan ce wato ma gabara fi zaman akwai littafi mai ƙayatarwa sosai na tarihi da al-imamu zahabi ya rubuta al-ibar fi akhbari man ghabar al-ibaru fi akhbari man ghabar wato izna mai yawa game da labarai da kisoshin waɗanda suka shuɗe kamar yadda al-qur'ani ya bamu labarin al-ummi da yawa da suka halaka sakamakon kafircin su waɗanda suka yi imani suka tsira to irin wannan ya ɗauka ya littafin kaga man gabar anan kuma na waɗanda suka shuɗe mun ma yana nufin wani amma misali kamar da Allah ya ce illa ajuzan fil ghabirin face wato tsohuwa matar Lut alayhi salam tana cikin al-ghabirin waɗanda suka saura a cikin halaka ba su tsira ba amma da kan lokaci takan zo da ma'anar ma'anoni masu kishiyantar juna akwai irin wannan da yawa to sun ta'asirantu li ta'asirin bil akhlaq al aliyah sun ta'asirantu wato da saboda ta'asirantu su da halaye madaukaka bi tujaril muslimin ga yan kasuwa musulmai babu abin da ke sawa a soka da sauri cikin kankanin lokaci a amince da kai kamar hali na gari musamman riko da gaskiya da amana yawa da kuma nuna rashin kwaɗayi mutum ya zama mai dangana wato ya gamsu da abin da Allah ya bashi to a harkar kasuwanci da sauran mu'amala duka halaye na gari haƙuri jin ƙai da sauransu suna sawa wanda ba naka bane ya zama naka yanzu a kaga ko dabbobi waɗanda suke masu cutarwa suna amincewa da mutum har su zama sun yi ta'annusi sun zauna da mutum ko da mutane sakamakon kyautawa kyautata musu an rabu da fada da su yanzu to su ma a hankali sai su janye a barin fada da mutanen ana rarrashin su har su zama abin to su musulmai suna yin wannan tsakanin su da Allah ba akhlaq ne na fa'iya ba ba wasu suna yin haka bane kawai don kasuwancin su ya karbu musulunci ya koyar da kyawun abubuwa don zama addini wanda za a tsira da shi a lahira kuma a samu sukunin rayuwa ainihin a duniya duka wanda ma shi addinin musulunci addini ne da ya rungume duniya da lahira gaba daya ya gyara su saboda haka halaye na gari na wa'annan mutane magabata sai ya sa da yawa suka tasirin su da musulmin kaga cewa lallai wannan addini nasu shine addini wanda ya dace a yi riko da shi muna gani har yau yanda musuluncin ke samun tagomashi saboda duk da illolin da musulmin ke tare da su akwai Allah ta'ala sai akwai sauran managarta kuma ala kulli halin halaye da karanta wanda riko da addini na musulunci ba ka kwatanta da kowane irin addini a bayan ƙasa ko da a yau din to ina ga idan da a ce an ninka haka ko an fi haka da yawa wajen riko da addini Allah ka ba mu ikon kyautata mu'amalarmu idan muna kokarin tabbaka sunna sosai kuma muna da halaye na gari sau da yawa za mu iya janyo hankulan yan bid'a da waɗanda suke gafalallu ba su damuwa da karatu da addini da sauransu daga masu wadata da makamantan duka sai ka ga ana janyo su zuwa ga riko da abin da ya kamata su riko da shi na sunna da kuma aiki da shari'a haka nan ma waɗanda ba musulman ba waqad zukira an ambata annahu kana lil imam al azami abi hanifata nu'man jarun majusiyun ukiza ila sijin an ba da labari cewa babban malami abu hanifata nu'man a cikin a'imma guda bakwai guda hudun nan masu mazhabobi da suka shahara abu hanifa shine kamar zaka ce yayin su shine babban su wato yana da wani makwabci wanda yake majusi ukiza ila sijni wanda dalili yasa aka kai shi kurkuku la'alla bashi ne yin yawa a kansa ko wani dalili dai aka ji aka rufe shi falamma alima abu hanifa ta bizalika zarahu fi sijni lokacin da abu hanifa ya san haka to sai ya ziyarce shi a kurkukun da aka tsare shi wa akhrajahu minhu ya fito da shi daga ciki falamma ra'a al-majusi zalika aslama a lokacin da majusin ya ga haka sai musulunta wa shaida la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shaidawa cewa ba mai cancanta ba dan ba Allah ba kuma cewa annabi muhammad manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana gan cewa shi ba majusi ne ba musulmi ba ba ma alil kitabi ba majusi kaga shine mafi sharrin addini majusanci bautar wuta su ɗan sanawiya ne wai haske shi ke halitta alhairi to tunda wuta ita ce sinadarin da ke bada haske to bari abauta mata ita abautawa asalin abin da ke bada hasken da kuma ke halitta alhairi to amma dai wannan mu'amala da Abu Hanifa yayi masa sai ta tausasa zuciyarsa ya ci kai addinin da ya tunkuda ko ya saka mai shi ya irin wannan mu'amala addini ne ba na wasa ba addini ne na gaske sai musulunta to haka malamai na kwarai suka yi ta mu'amala su Shehu Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ya shahara a lokacin sa kamar yadda yake har yau shahararre ne cikin malaman duniya na sunna yan bid'a babu irin abin da ba su yi ba wajen hada shi da sarakuna wasu azzalumai wani lokaci shari'i za a kulla masa a ce ya ba da fatawa ya keta ijma'i a yi kudindina abubuwa akwai malaman bid'a da yawa suka yi irin su Ibn Adayyin Lahil Askandari malaman sufai da sauransu to amma inda ya buwaye su ya gagare su shine kyan halayensa ya ɗara nasu nesa ba kusa ba an sha daure shi da su amma shi baya mayar musu martani kawai daga fushi ko hasala dai yakan yi aiki da abin da shari'a take so ne to duk wanda kace bari ka mai da masa martani da abin da Allah yake so ba da abin da ranka ke so ba to ka gama da shi ba haka bane haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake da haka sau da yawa suka munana masa amma sai yakan kyautata musu malamin bid'a da yake yawan gaba da shi Allah ya sa ya rasu ya riga shi da sauri sai ya tafi gidan mutum in bai da lafiya zai je ya gaishe shi in kuma misali ya rasu zai je ya ziyarce su ya ce ya akwai bashi zai biya masa kuma iyalansa in suna da bukata su zo duk komai ne zai iya daukan dawane su bayan ya musu ta'aziya tare cewa an san irin yanda ake tattakasa kafin ainihin wato rasuwar shi wannan malami to da yawa wannan yana jawowa ainihin su tausasa ainihin su dawo su fahimci abin da ake bukata wanda ma bai yi hakan ba shehu al-islam ya samu babban daraja a wurin Allah saboda ya yi aiki da makarimul akhlaq to wannan haka malamai na kwarai suke yi na tabbatar wani malamin sunna aka ce an kama wani malami sai aka ce wato malamin bid'a ne an kama shi an tsare saboda kaza da kaza da kaza yake cewa Allah shi kara ayatu kunama kaza kaza ina ji haka ne sai kashi wannan ba haka ya kamata ya ce ai inda wannan ne ba mamaki wata rana kuma a kama ka kai ma ko wani dan uwanka yawa saboda haka ba abin farin ciki bane ko da wanda ra'ayinku ko fahimta ku ba iri ɗaya bane ya sa an kama shi ga wani dalili ta yi bisa haƙƙi aka kama shi ta yi ba bisa haƙƙi ba ne amma dai ko ma menene kai a ta ɓangaren ka zai ka nuna mai sausasawa ko kuma afuwa ko kuma neman Allah ta'ala ya kawo sauƙi cikin lamarin kada a ji wani lafazi don misali idan wani ya ji sai ta kaji su mugaye kaji su kaza 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 su zai zama ba a kyauta ba wa kana li sahalini abdullahi tustari jarun majusi wani shahararren malami bawan Allah cikin bayi na gari Sahal bin Abdullah At-Tustari Tustar wani kazatattun birni ne na Farisa wanda musulmai suka bude shi da wahala wajen wata shida ana murabada kafin a fasa ganuwarsa a shiga to amma dai musulmai sun yi galaba a kansu to shi ya danganta da wannan birni Jarun Majusi yana da makoci ba majusi da mutanen Farisa su aka fi sani da wannan addini na majusiya wa kana kadin ba saka min kanifihi ila baitin fi dari sahalin baskun wa kana ya kasance baskun wato wata kofa baskun wata kofa kadin ba saka ta bude min kanifihi daga shaddar shi ba majusan ila baitin zuwa ga wani daki fi dari sahalin a cikin gidan Sahal bin Abdullah wato suna makotaka to shaddarsa ko masansa na kusa da wani daki cikin gidan Sahal bin Abdullah Tustari to shi da majusan bai sani ba amma dai wata kofa haka sai kazanta take gangarawa ciki وكان سهل يدعو كل يوم الجفنه تحت ذلك البسك سهل sai zamanto yana sanya wato wani kasko karkashin wannan wato kofar faitan ma yasku da fihi min kanifin majusi saboda ka abin da ke faduwa yake bartsowa daga masanshi wannan ba majusan sai ya taru cikin wannan kasko waya darhuhu bin laili hai suna ya rahu a sa'ad zai je ya zubar cikin dare inda wani ba zai gan shi ba amma kasar imamullahu ala haza alhabihi alhal shi sa'ad Allah ya ji kansa ya zauna a bisa wannan hali zamanin dawilan lokaci mai tsawo wanda ba laifi ba ne ya gaya wa majusan cewa ga abin da ya faru dan a gyara to amma bai yi hakan ba sai ya gori abin dan wani abu na alhairi da Allah ya nufe shi da shi zai samu a ƙarshen rayuwarsa wani ya ce kai amma wannan ai ya cutar da ya kwari kansa to ya samu ribar abin daga ƙarshe saboda wani abin da hakan ya jawo ila an hadarat sahalan alwafat har zuwa lokacin da rasuwa ta halarci sahal din ya ga alamun rasu fasad ajaruhu almajusiyya to shine sai ya kira wa makocin nasa ba majusan wa qala lahu yace da shi urkhul zalika albayta wa zurfihi shiga wancan daki ka duba yadda yake fada khala fara zalika albasqa wal qadara yasqudu minhu fil jahannam sai shiga sai ga wannan rami a wannan kofa kazanta na ainin gesuwa yana zuba cikin wannan kasko fa kala sai ce ma haza alladhi ara yace me wannan da nake gani kala sahalu sahalu yace haza munzu zamanin dawilin wannan tun zamani mai tsawo yasqudu min darika ila haza albay yana sarewa da gidanka zuwa dakin nan wa an atalaqahu bin nahari wa ulqihi bil layl yana tarayyasa tare shi da wannan kasko wa ulqihi bil layl kuma in jefar in je yanzu ba da daddare walau la annahu hadarani ajali ce ba dan lokaci na ya zo ba yayi ba wa ana akhafu an la tattasi akhlaqu ghairi li zalika kuma ina jin tsoron kada halayen wani na su kasa ya lotuwa ga yin hakan ai san samu duwan da bata ba su yin irin wannan bako ai wannan ai mariki ce za a yi balle ma a ce da arni ne misali akwai ma wanda suke cewa an gaji ce arni ai hakan shi ba damuwa ko laysa alaina fil ummiina sabil san ari halayen yahudu kenan to balle ma a ce nan kan in kai magana ma da hakkinka kaga da wuya in ba irin su sahal ba wato in ka ji mutum ya shahara a duniya to akwai abubuwa da yawa da Allah ta'ala ya bashi kuma ya jure su shine ba a shahara a banza ko a shari ko a alhairi sai mutum ya kai matuƙa yace wailla lam akhbirta yace ba daka ba zan baka labari ba fa fa'al ma tara sai ka ga abinda sai kai abinda kake gani ya dace faqala majusi sai majusin yace ayyuha shaykh yace ya kai malam ya kai dattijo ya kai malam anta tu'amiluni bi hadhihi almu'amala munzu zamanin dawilin wa ana muqimun ala kufri yanzu a ce kana mu'amala da ni irin wannan mu'amala ka juri irin wannan cutuwa a kaina tun zamani mai tsawo wa ana muqimun ala kufri alhali ina mai dogewa akan kafirci na amma baka kyamace ni ba kai mun irin wannan mu'amala yanzu wannan me zai hana in yana da wadata ya taimaka masa da abinci da sauransu haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yakan yanka akuya sai ta araba makota hadda majusa yahudawa kan sa madina a mutanen madina akwai yahudawa a farkon al'amari kafin daga baya ai galaba akan su kamar banu qainuqa da sauransu to yakan sa araba a kai musu suma kuma ko da za su wani abu wani lokaci sai ai shara a kado ta kofarsa amma ba zai magana ba sai ya sa a gyara kuma to wannan din ya kawo galaba ainin gare shi sallallahu alaihi wasallam sai ce mudda ya daka yace ka miƙo hannunka fa ana shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai na shaida ba mai cancanta da ba Allah ba kuma ce annabi muhammad manzo Allah ne fa wallahi an yadi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min umrin na'am Allah bai bashi takwici ba akan wannan wahala da wani zai iya gani ya wahala kansa a banza ya kware kansa ya cuci kansa da ya juri wannan kaga Allah ya bashi babban sakamako ko da wannan ne kadai alhairin da ya samu ai ba karin alhairi bane ba an samu husnul khatima yawa mutum ya cika akan wata gaba ta aiki na alhairi muhimmi a wurin Allah Allah ta'ala ya cika mana da imani da alhairi ana son mutum a ce lokacin mutuwarsa ya mutu akan wani aiki na alhairi nagari irin wannan musamman ma mai ayyuka irin wannan shi yasa wanda ya mutu a jihadi
kaga saboda ya sadaukar da ransa zai tafi aljanna kai tsaye to wanda ya shiryar da wani sabon aikin sa wani ya shiri ai kaga shi ma ya samu babbar daraja kama a ce mutum ya sadaukar da wata dukiya babbar dukiya ga marayu ko masu rauni ko ga addinin Allah sai zama karshen rayuwarsa ko yayi aikin haji khalis khalisan hajjun mabrur misali mutuwa ta zo irin wannan abubuwan duka an samu husnul khatima suma ma ta sahalu rahimahullah sannan sahal at-tusari ya rasu Allah ya kansa al-imam az-zahabi ya nakanto wannan imam az-zahabi masani ne game da tarihi yana babban littafi na tarihi da kaman siyaru alamin banda siyaru alamin nubala yana da babban littafi na tarihi kuma yana da jafai na ilmun rijal tarihin malamai na hadisi Allah ya saka masa Allah ya kansa shi ma a takaice dai wannan abu ne wanda ke sananne sosai cewa halaye na gari na shugabanni na malamai na magama garin musulmai shine yasa rayuwarsu ta zama mai aminci ko nan nan kusa kusa zamanin iyaye da kakanni irin yanda muke jin zamantakewar su da rungumar juna da zumunci da ya bambanta da namu yanzu shi yasa rayuwarsu tafi zama cikin aminci da sauki ya an kwatanta da yadda abin yake a yanzu duk da cewa yanzu akwai kyalekyale amma kuma kyalekyalen ne kawai amma dai ma'anar rayuwa irin wacce ake nufi a mizani na musulunci ko a mizani na mutunci da mutuntaka to ba wannan din bane da haka halaye na garin sune za su kai mutane ga nasara insha Allah Allah taimake mu wa hakaza da fa husnul khuluqi salin lil majusiyya lil iman billah haka dai kyan hali irin na sahal ya tunkuda shi ba majusan nan ya imani da Allah ya imani da Allah kamar kisa da ake rawaitowa cewa sayyidina Ali yayi muhawara jayayya da wani wata riwaya a ce kristano ta a ce ba yahude ne akan rigarsa da ta fadi shi wannan din ya dauke ta ga yahudan ko ba nasarin ya rike amma sayyidina Ali ya gane ta a hannunsa shi kuma ya kiyarda cewa ainin ta sayyidina Ali ne ya ke kasa ya ce ta sace madalin ya ce ya tsinta ne to amma kai sai ya ke kasa abin ya kai su ainin gurfana gaban alkalin da ke karkashin shi Ali sayyidina Ali tunda sayyidina Ali a lokacin khalifa ne shi kuma Shuraihu alkali ne karkashin sa tun zamanin Umar yake to amma kasancewar sayyidina Ali bai da shaidu kuma ga riga tana hannun misalin shi ba yahudi to sai zama ba zai iya karbe ta a mayar masa ba to mu'amalar ainin wato da aka yi masa ta cewa khalifan ya yarda da alƙalanci da hukuncin da alƙalinsa ya yi hukunci da shi ya baiwa banasaran gaskiya a zahiri tunda wanda abu yake hannunsa in baka da shaida ba zai yi a karbe shi a mayar maka ba karkarinta a ce ya rantse in bai ji tsoron Allah ban ya rantse shi kenan sai a tabbatar masa sika a ce khalifa ne sannan alkalin ma karkashinsa yake kuma ba addinin mu ɗaya ba amma duk da haka abin aka yi hakuri aka bi ka'ida ta addinin musulunci aka mun adalci sai ce gaskiya ya itirafi cewa anin sayyidina Ali ne yana tafiya ta faru daga abin hawansa ya tsinta kaza kaza to shine sayyidina Ali ya bar masa ya musulunta dalilin wannan to wannan akwai kisoshi da yawa irin waɗannan Allah ka ba mu ikon koyi da wannan bal muslimuna al'ana fi hajatin shadida musulmai a halin yau suna cikin tsananin bukata lil audati ila makarimil akhlaq su koma zuwa ga halaye na gari yaftahu quluban nasi don su bude zakatan mutane li wahdaniyatillahi wal iman bi shar'i wato su bude zakatan mutane don kadaita Allah da imani da shari'arsa amma ana shan kunya ana jin kunya da yawa ana shan kunya a wannan lokaci namu an mu a dunan misali an samu a wata makaranta makanta ce irin ta mata sai aka samu akwai daga mata wanda suke da kokari sosai wata da Allah ya sara mata dukiya ta kawo dukiya mai yawa ta tallafi tace wa malamin da take ganin ta aminta da shi ta amince da shi tace wannan nasa ne wannan kuma yabi ya rabawa ƴan uwansa abokan aikin sa amma shi da yaje sai wani abu daban da zuciyarsa ta raya masa kuma ta samu labarin wannan to ka kaddara yaya za ta ji ko ta ga wannan malami da ma sauran malaman ka gani kaga wannan ai ya zubar wa kansa da mutunci kuma ya zubar wa anin ƴan uwa mutunci irin wannan me abin zai wa mutun a tare komai ma a ba mutun ai a hankali zai cinye ko ba haka ba yanda mutun zai tunani abin da yace a baya ai ninkin ba ninkin wannan ne ko ba haka ba kuma Allah abin da zai ce a gaba kuma Allah da ya bashi Allah da ya bashi ba zai bashi a gaba to amma ba za a iya hakuri ba irin wannan mu'amalar sai kaga an amma kaddara a ce sai ta samu labari cewa ai akwai wani malamin da aka misali ba a tuna da shi ba ko an manta shi to duk wanda aka ce a ba su an ba su daidai shi kuma a nasa sai ya raba a nasa ma rabi sai ba wancan din ka duba kimar da zai samu ko ba haka ba da amincewa da kuma karfin guyen cewa ta saki anin rarun wani ma ta kawo amma ka ga wani akwai buge gwiwa daga aiki na alhairi Allah shirye da mu ya ba mu dacewa muna kuwa lil ulama'i wal hukama'i fi husnul khuluq wasu daga cikin maganganun malamai da kuma masu hikma waɗanda suka samu gogewa fahimtar gaskiya fahimtar abin da ya kamata sakamakon gogewa ta yau da kullum shine hikima hakim shine gogaggen mutum wanda ya samu darussa saboda gogayya fi husnul khuluq dangane da kyawun hali kamadarul khairi wal fadli wash sharafi wal rif'a wal quwwati fid dunya wal akhirah ala husnil akhlaq matattarar alhairi da farala da daukaka da kuma daukaka dai har yanzu sharaf da rif'a duka daukaka ne irin wannan kalmomi bambanci tsakanin su ba gaggauci ake bayyana shi ba duk da cewa akwai ɗan bambance-bambancen akwai malami Abu Hilal al-Askari rahimahullah shi kuma aikin da yayi hidimar luga shi ne wato ai al-fawariqul lugawiyya yana da littafi babban littafi da bayyana al-fawariqul lugawiyya idan ka ce al-majdu ka ce ar-rif'a ka ce ash-sharaf al-ulu al-karam kaza dukan su a dunkule sai a kira su daukaka amma zai fasanta maka cewa daukaka ta siga kaza ta fuska kaza ita ce ta dace a kira kaza kaza to haka kalmomi ko sun kai nawa ne zai bayyana maka ainin fawari din amma dai daukaka za a ce a dunkule wal quwwati fid dunya wal akhirah da karfi a duniya da lahira to matattara duka ala husnil akhlaq akan kyawun halaye ne kyawun halaye ne ke tabbatar da wannan kuma wannan babu mubalaga a ciki me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce innaka la ala khuluqin azim kuma an san cewa halayen nasa su ne suka bashi nasara taimakon Allah halayen nasa su ne sababina nasara dai qala ibn luqman al-hakimi qala ibn luqman al-hakimi li abihi wani da na Luqman al-Hakim ya fada wa mahaifinsa wato dan Luqman al-Hakim ya fada wa mahaifinsa ya abati ya kai mahaifi ya babana ayyul khisali khairul lil insan wani hali ne cikin halaye mafi alhairi ga mutum kala sai yace addin yace riko da addini kala yace fa iza kanat isnatayn to idan halayen za su zama biyu da me za a ƙara bayan riko da addini kala yace addin wal mal addini da dukiya kana riko da addini kaga ka tsare janibin ubangiji kana da dukiya za ka tsare janibin mu'amalarka da jama'a yawa in kai aiki da karantarwar addini akan dukiyar to kaga ka kare mutuncinka da na iyalanka kuma zakai tallafi gurbadan iko ga saura kuma mun sani tallafi da dukiya mu'amala ta gari da dukiya babban tarko ne na jawo mutane zuwa ga alkhairi kala yace fa iza kanat salasa yace idan za su zama halaye uku fa kala yace addinu wal mal wal haya yace addini ruko da addini sannan sarrafa dukiya ta hanyar da ta kamata sannan kunya kala yace fa iza kanat arba'a kisalin idan kuma zai zama halaye guda hudu kala yace addinu wal mal wal haya wa husnul khuluq yace addini dukiya kunya kyawun hali ko dai kyawun hali ya haya na daga ciki kala sifai za kana khamsan idan halaye biyan ya zazam kala yace addinu wal mal wal haya wa husnul khuluq was saha addini yace dukiya sannan kunya kyawun hali sannan sakin hannu dan nagartar mutum idan an jarrabe shi da mamako ya zama mai daskararren hannu to wannan akwai matsala tare da shi yace sai kaji ana cewa kai ai masha Allah shi kan kaza sai dai wannan dole sai an faɗi wannan sai dai din kan ba za su tsira ba kuma Allah yana jarar mutane da yawa da irin wannan kaga mutum ga dukiya amana ga riko da addini ga abubuwa da yawa na kokari amma sai kaga dukiyar kuma ba zai iya sarrafa ta yadda ya kamata ba kamar ita ce take dogaranci a kansa ba shine dogari a kanta ba to Allah ya datar da mu kale sai ga kana da sittan yace to yanzu zama halaye shida ba kale sai ce ya bane yace ka ya kai dana ya zai ta ma'atin kisalul khamsu huwa nakiyun taqiyun walillahi waliyun wa minash shaitani bariyun yace ya kai dana a tsaya ma ayya biyar din idan halaye biyar din nan sun haɗu mutum ya haɗa su ga addini ga dukiya ga kunya ga kyan hali ga kuma yawan kyauta to fa huwa naqiyun to ya zama tsabtatacce taqiyun mai tsoron Allah walillahi waliyun wato kuma ya zama masoyi ga Allah madaukakin sarki amina shaidane bariin kuma ya zama mai kubuta daga ringayen shaidan to Allah da ta damu wakila ance husnul akhlaqi kunuzul arza kyawun halaye to taskoki ne na arzika kyawun halaye taskoki ne na arzika ka dauka ran misali yanzu yawa yawan abinda ke kawo wato tasgaro a mu'amalar mutane shine rashin amana da rashin gaskiya wato da rashin son kyautatawa dane zaka dauko mutum Allah ya maka dukiya ka dauko dan uwanka ko dai wani wanda ke dan uwa ne a cikin addini da kake ganin ya kamata ka tallafe shi ka taimaka masa ku taimaki juna a samu albarka a cikin rayuwa da ainihin makoma to amma sai ya ci da zuci sai ce tunda dai dukiya ta zo hannunsa yanzu me zai yi bari ya yi kokarin gina kansa wai da kayanka zai gina kansa kai ne ka ɗebo ƙasar kai ka komai da komai da ruwa da komai da ciyawa ka ruɓa ka kwaɓa ka zo ya ma gini amma sai ce ɗakinsa zai gina yawa ba zai gina ɗakinka ba kaga an faɗi tun daga nan to haka sai ga mutum ya zo yana cewa zai gina to ƙarshe sai ya rusa abin gaba ɗaya Allah ya ci albarka a ciki kan aje wani lokaci sai kaga ba abin shi ya rasa kai ba za ka rasa ba insha Allah tun da dama kana da manufa ta gari amma sai ya zo ya rasa amma misali akai mu'amala ta kirki gaskiya mu'amala mai kyau a hankali sai kaga shi kansa kai kanka da ka janyo shi abin abin sa ya baka sha'awa na cewa ba za ka so ma rabuwa da shi ba to kaga tunda arziki ne kaga ya samu taska a ita arziki ko ba haka ba a hankali wata rana suka cika wannan ya ci ainihin a ware shi ma shi ma ya ci gashin kansa a janyo wani ma ko kuma shi din ya samu damar bai rabu da kai ba saboda baka sa rabuwa da shi amma shi ya ware wani abu nasa musamman shi ma saboda kyan hali to kaga ya zama su kuma har za a iya bada labari a ce ai wani karka yi haufi daga bashi sha'anin alamanin dukiya direba ne mai kula ne ko menene to kaga wannan taska amma da yawa mutum sai kaga direba ne tsararre kuma tsoho tsohon direba ba abinda ya san inda kowane noti yake ake daure shi a mota saboda dadewa amma ya zo ta gagara ba motar tukawa saboda halayensa ba da kirki ka gani to amana da mu'amala ta gari taska ce wadda anin ba ta karewa ko a rayuwar duniya wa qala aidan bi kulli bunyanin asas wa asasul islam husnul khuluq wa qila kai an ce har ila yau ko wani gini yana da harsashi to harsashin musulunci shine kyawun halaye wato ba za mu iya cewa harsashin musulunci kamar ginshi kai tunda mun san akwai arkanul islam arkanul iman to amma ababen da ke kawata wannan harsashin ya zama ya kafu sosai sinadarin rasu to wannan ne ai misali za ka iya samun ga rukunan na musulunci da na imani duka amma idan ba kyan halayen sai ga ana rawa ko ba haka ba ana raurawa wata mu'amala an yi ta sai a ce kaman ba musulmi ba ko haka muke mu'amala aka yi mai sai a ce kaman ba musulmi kaman ba musulmi kaman ba imani ka gani to saboda amma idan aka yi mu'amala daga sahaba wannan ai shine abinda alhamdulillah da ya shi Allah ya shirye da musulunci da ya koya mana wannan wa qala adawun adawu yace ma tafa'a man yatafa'a illa bi husnul khuluq wanda ya daukaka bai samu daukaka ba sai da kyan hali wanda duk kuma ya samu ta daukaka ta wani sababi wanda ba kyan hali ba to zai fadi yawa ba nisa dan zai zama wani abu ne kawai na istidraji na wani lokaci amma in kyan hali ne ya daukaka mutum to wannan ba zai saraya ba dan ba zai rabu da wannan halayya ba kuma Allah ba zai tabar da shi ba wannan duka abubuwa ne masu kyau wakilan wakalan junayd abul qasim al junayd rahimahullah yana daga cikin manyan manyan malamai zahidai abul qasim al qushairi rahimahullah a littafin sa arsalatul qushairiyya ya yi tarjumar sa wato tarihin sa babban malami ne zahidi kwarai da gaske an rawaito manganu na gyaran zakata da yawa kuma za ka ga manganu sa da yawa irin wa'annan alittafai yace arba'un tarhawal abda ila ala darajati wa in qalla amaluhu wa ilmu yace abubuwa guda hudu suna daukaka bawa zuwa ga mafi daukakar darajoji ko da aikin sa yayi karanci haka nan ilimin sa a ce yana riko dai da rukunan musulunci da rukunan imani yana yin abubuwa na wajibai da sauransu amma dai ba wai jajirtacce ba ne wajen wasu ayyuka na nawafilul khair da sauransu kuma ba wai malami ba ne Allah ya sanin sa yadda zai ibadarsa ne kurin amma bai da wani zarfin sani amma dai yana aiki kamar da muka aka yi to cewa musulman farko da suka yada musulunci da halayensu ai ba wato malamai ba ne da yawa cikinsu amma dai sun san musulunci bakin gargwar suna aiki da shi amma halayen su ne saboda haka suka ja hankalin mutane to yace ko da aikin bai kai yawa har cancan ba haka ilimin shine alhilmu hakuri yawa mutum ya zama yana da hakuri hakuri da ake cewa hilmu shine hakurin da wato ke sawa mutum ya iya jure bibiyar abubuwa a hankali har ya kai ga gaci kaga mutum ba zai zama ya azarbabe ba bare zama dan takife bare zama wanda komai zai ci da zuci a ciki ba zai bi a hankali har Allah ya tabbatar da komai watawadu da ladabi rashin girman kai baiwa kone mai haƙi haƙin sa na girmawa da mutuntawa da karbar gaskiya wasakha da sakin hannu yawan kyauta wa husnul khuluq da kuma kyawun halaye wannan dai kaman ya faɗi wani bangare daga halaye saboda muhimmancin su kaman adful amni alal wato khas yawa an faɗi don alhilmu da at-tawadu da as-saha duka suna daga cikin halaye na gari idan aka buɗa yawa to amma da yake husnul khuluq din ya tattare abubuwa da yawa yace da kin hadi wa kamalul iman kuma shine cikar iman kyawun halaye shine cikar iman wa qala yahya ibn mu'az yahya ibn mu'az shi ma salihi ne kamar junayd ar-razi ana danganta shi zuwa ga razi wato ar-rayi a wani akwai birni da ake kira madinatul rayi madinatul rayi wanda aka danganta shi ne sai a ce ar-razi kamar Fakhruddin Razi mai tafsirin da ake cewa at-tafsirul kabir shi ma mutumin can ne to Fakhruddin Yahya ibn Mu'az Ar-Razi ya ce su'ul khuluqi sayyi'atun la tanfa'u ma'aha kasratul hasanat munin hali mummunan abu ne mummunan sifa ce mummunan halayya ce wace yawan halaye yawan kyawawan ayyuka ba zai amfani ba tare da munin halaye mutum yadda munin halaye yin mu'amala ta kaushi da rashin adalci abubuwa masu muni da yawa to sai zama na filfilin nasa da sauransu sai su zarare su tafi ko ba haka ba a ce yana azumin litinin da alhamis ko ma ya siya mu dawo ko yana zikiri yana tilawa yana wurde yana kaza da kaza bayan sallolin farilla da sauransu da yake to amma kuma gashi da hasada gashi da wasu abubuwa dai marasa kyau a mu'amala to wannan din sai ya sa alheran nasa sai su zarare su tafi wa husnul khuluqi hasanatun la tadurru ma'aha kasratu sayyi'at kyawun hali kuma kyakkyawan yanayi ne ko kyakkyawan al'amari ne wanda yawan laifuffuka ba za su cutar ba tare da kyan hali duk da cewa wannan ba za a ce haka yake alal idlaq ba amma dai in za a iya fuska fahimtar magana ta wata fuska za a iya samun mutum yana da laifuka da yawa amma sakamakon kyawun halayen da mu'amala sai ya samu afuwar Allah da gafararsa da yawa ihsani ke janyo misali mu dauki hadisin da yazo kan cewa wata karuwa ta shayar da kare sakamakon tausayi Allah ta'ala sai gafarta mata ko ba haka ba ko wani mutum aka ce shi ma a wata riwayar ya ga kare yana hakika mun zai mutu saboda kishi ya shayar da shi Allah ya gafarta masa wani mutum ya tafiya ya ga reshen kaya akan hanya ya ci kai wannan kare cutar da wani sai ya kawar da shi Allah ya gafarta masa kaga tausayi ne da sauransu in Allah ta'ala ya so sakamakon kyakkyawan aiki musamman ta janibin kyan hali kuma shi kyan hali dama inda ya fi ta goma shi ne yakan kasance ne a mu'amala da mutane ko ba haka ba to sai ga Allah ta'ala ya kamba maladan sai a ba mutum lada mai yawa ko akan kare masa zunubi da yawa to wannan dai shi ne abin da mu fahimta qala al-fudail fudail ibn iyad ya ce la an yashabani fajirun hasanul khuluqi ahabbu ilayya min an yashabani abidun sayyul khuluqi ya ce wallahi kangararren mutum wato fasiki ya zamanta kewa da ni amma mai kyan hali shi na fi so akan a ce wani mai ibada mai nacin ibada amma mai munanan halaye ya kasance tare ni domin fajirin da ke da kyawun halaye kyan halayensu za su sa ta ƙaru kusanci a tsakani har ma da fuska har Allah ya so anin a gyara shi har ya zama dalilin gyaruwarsa amma mai ibada mai munanan halaye a ce mai girman kai ne mai jiji da kai mai rena jama'a saboda haka shi kawai ji yake tunda shi yana riko da addini ko shi malami ne baka isa ba saboda haka baka isa gaya masa kuskurensa ba to laifi daya an gaya masa ko an nusar da shi yayi girman kai to kaga daga nan ibadar tasa ta zobe ko ba haka ba to saboda haka sai zama samun nasara akan wancan yafi sauki akan wannan to Allah ya datar da mu khasa'isul akhlaqi fil islam na lokacin yayi to shi kenan Allah ya datar da mu kuma da muke faɗa kullum wannan al'amura dai da Allah mu kokarin ganin cewa muna kamantawa rayuwa tana ta tafiya lokaci yana ta karewa abubuwa kuma suna ƙara tabarbarewa al'umma ko da yake shedan yakan zagayo da yawa ya ce to kai kai kadanka ko ku ɗan tsiraru don kun yi abin kirki ma a cikin rutsin ko dubin dubatar ko miliyoyin gurɓatattu me za ku iya yi ba haka lamarin yake ba inda a ce zan yi ɗan abin da zan iya yi ko da kaɗan ne kai ma kai kowa ya yi gwargwaro a mujtama'armu babu shakka tilqa'iyyan tasirin zai bayyana kuma wani abin ma Allah ne subhanahu wata'ala zai kalli abin da muke nufi da yunƙurin da muka sai ba mu nasara da ainihin buɗi da rinjaye wanda ba mu tunani ko ba haka ba ba gani annabi sallallahu alaihi wasallam da jama'arsa ai a lokacin da suka yi abin da suka yi da Allah ya sa za su iya sai Allah kuma ya rika musu abinda babu wani mai tunanin za a yi nasara cikin yan shekaru tsararin shekaru annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi garin makka bayan shekara 21 da aiko shi ka gani amma mutum na cewa jahiliya ce baka ya tarar da mushrikan yan gargajiya da alul kitabi da ma munafikai da suka zo daga baya duka sun yi abin da suka yi amma Allah ta'ala sai ba su nasara jigon shine imani mai karfi da kuma halaye na gari da ayyuka na alkhairi da aka fuskanci ubangiji da su sai Allah ya bada nasara in tansurullah yansurkum saboda haka a mu'amalar mu ta ko iyalan misali bazan masu kyautatawa makota a wuraren aiki wuraren sana'a duk wani wanda Allah zai sada mu da shi a kowace mu'amala to mu kokari manya da yara annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo kan yara sai musu sallama kamar yanda Anas abinda Anas ke cewa ya daga cikin hali na gari da koyawa yara da mutunta su su ji a ransu cewa su ne mutane ne kaga wannan sai ya sa kusaci to amma abubuwa in aka yi baris da su to fa babu wani lokaci da za a ce mutane wani abu zai zo musu ya gyara musu kai tsaye Abul Hasan ne da yake cewa in ba mu gyara ba da kanmu da abin da Allah ya sanar da mu to fa babu wani abu wanda yake kamar siddabaru da zai zo daga sama ko daga wani wuri ya zo ya gyara maka zama ya ce kai gyara zamanka yawa yi kaza yi kaza daga abin da ya zo maka na nasi da satarwa in kai aiki to shi kenan sai Allah ya san albarka a ciki in kuma ka bar shi kana ta jinkirta to lokacin yana ta tafiya a tafiya haka shedan yake so har karshen rayuwa kuma ba sai ta tafiya ba yanda ake so ba Allah ka ba mu ikon gyara halayenmu Allah ka shirye mu da al'umma mu da zuriyoyinmu ka tsare mu daga kowace irin fitina Allahumma atina fusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله